sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19:31:46 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdi ce tare da Sarfilu Hashim Gume muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau Talata ta farko a watan Disamba. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labarai.
Yawan marasa aikin yi a Najeriya ya karu da kusan kashi 30 cikin 100 a wannan shekarar, inda ya kai miliyan 16. Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana ranar gobe Laraba a matsayin ranar makoki a Amurka biyu bayan mutuwar tsohon shugaban kasa George H.W. Bush. Babban sakataren janar na Majalisar Dinkin Duniya ya yi gargadin cewa duniya tana fuskantar matsalar sauyin yanayi.
Kanin labaran kenan. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta sake lalaye kan batun harkokin tsaro biyo bayan karin harhare da mayaka ke kaiwa.
An ba da wani umarni ga shugaban tsaro na Najeriya gaba ɗaya, wato chief of defense staff, na mai fito da wasu tsare-tsare na musamman kan yaƙi da ake yi, fito da sababbin dabaru, kuma a yi garan bawul kan tsarin shugabanci na wannan rundunonin.
Za ku kuma ji fashin baki kan rayuwar shugaban Amurka na 41 marigayi George W.H. Bush, sai kuma shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Yawan marasa aikin yi a Najeriya ya karu da kusan kashi 30 cikin 100 a wannan shekarar, inda ya kai miliyan 16, a cewar rahoton da hukumar kididdiga ta fitar na watan Nuwamba. Haka kuma ana sa ran karin wasu mutane miliyan 2 za su rasa aikinsu a ƙarshen wannan shekarar. Wannan mummunan labari na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ta wuce ƙasar India, inda ta zamto ƙasar da tafi kowace ƙasa yawan mutanen da ke fama da talauci a duniya. Gabannin zaben shugaban kasar da ke tafi a watan Fabrairu. A watan Satumbar shekarar ta gabata, Najeriya ta fitar da cikin matsalar tattalin arziki mafi muni da ta fuskanta cikin shekaru 30, inda yanzu ake fatan ta samu farfadowa. Amma rashin aikin yi da talauci na ci gaba da samun gindin zama a kasar, inda kimanin kusan mutane miliyan 200 ba su da aikin yi kwata-kwata. Najeriya na bukatar ta kirkiro ayyukan yi miliyan 4 a duk shekara idan har ana so a fita daga cikin wannan kangi, wanda ke zama babban kalubale ga duk wanda ya samu nasarar lashe zaben watan Fabrairu. Jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya nuna fariya akan dangantakarsa mai karfin gaske da shugaban kasar China Xi Jinping, inda ya bayyana wata sabuwar yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da China, wadda nan take za ta bayo manoman Amurka damar sayar da kayayyakin su da suke nomawa ga Beijing. Kasuwannin hannun jari a Asiya da Turai sun yi tashin goron zabi bayan tattaunawar Trump da Xi, waɗanda suke zaman shugabannin ƙasashe biyun da suka fi girman tattalin arziki a duniya. Sun amince ranar Asabar a Argentina cewa babu wata ƙasa da za ta ƙara sakawa wata haraji kan kayayyakin da suke fitarwa har tsawon kwanaki 90, yayin da za su ci gaba da tattaunawa kan bayanan yarjejeniyar cinikayyar. Kasuwar hannun jari ta Amurka ta buɗe cikin sa'a a farkon wannan makon. Mai bayo shugaban Amurka shawara kan tattalin arziki Larry Kudlow ya ce China ta yi wa Amurka alkawarin sayan kayayyakin da ake kera Amurka na sama da dala triliyan ɗaya. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana ranar gobe Laraba a matsayin ranar makoki a Amurka biyu bayan mutuwar tsohon shugaban kasa George H.W. Bush, mai shekaru 94 a duniya, shugaban kasar Amurka na 41, wanda shi ya kawo ƙarshen yakin cacar baki, ya kuma jagoranci yakin da ya tilasta wa Saddam Hussein ficewa daga Kuwait a shekarar 1991. Mutane biyu da suka yi aiki ƙarƙashin gwamnatinsa, tsohon sakataren harkokin wajen Amurka James Baker da tsohon sakataren tsaron Amurka kuma mataimakin shugaban ƙasa Dick Cheney, sun bayyana gidan talabijin na Fox News ranar Lahadi, inda Baker ya bayyana Mr. Bush a matsayin ɗaya daga cikin shugabanni masu kyau da suka yi mulkin Amurka a wa'adi ɗaya tal.
It's pretty obvious as people look back and as people are recollecting the Bush presidency.
Tsohon babban shugabannin hafsan soja kuma mai bayo shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro Colin Powell ya ce shugaban kasar na 41 ko matukin jirgin sama lokacin yakin duniya na biyu ya san illa yaki dan haka yake kokarin ganin bai yi amfani da sojoji ba a yakin Gulf na farko. Jiya Litinin aka ajiye gawar Bush a majalisar dokokin Amurka wadda za ta kasance a can har zuwa gobe Laraba, inda za a gudanar da babbar karramawa ta kasa a majami'ar National Cathedral kafin a mayar da gawarsa zuwa jihar Texas, inda za a binne shi a ginin ɗakin karatunsa na ranar Alhamis. Babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya yi gargaɗin cewa duniya tana fuskantar matsalar sauyin yanayi. Da yake magana jiya Litinin ranar farko a taron da ake gudanarwa kan sauyin yanayi na makonni biyu a Poland, Guterres ya ce taron da ake gudanarwa shi ne taro mafi mahimmanci tun lokacin da aka samar da yarjejeniyar sauyin yanayi ta birnin Paris. Ya yi kira ga kasashe kusan 200 da suka halarci taron da ake na birnin Katowice da cewa su ɗauki matsalar sauyin yanayi da muhimmanci da kuma yin amfani da ka'idojin yarjejeniyar Paris ta shekara ta 2015. Babban abin da ke kunshi cikin yarjejeniyar 2015 ta Paris shi ne rage gurɓatacce iska da takaita zafin da duniya ke fama da shi da digiri 2 ma'aunin Celsius zuwa shekara ta 2030. Shugaban Amurka Donald Trump ya cire Amurka daga yarjejeniyar ta Paris saboda abin da ya ce wai za ta kawo matsalar tattalin arziki. Daga ƙarshe, jakadiyar Amurka a majalisar ɗinkin duniya Nikki Haley ta buƙaci ƙasar Iran ta sake fursunonin siyasar ta bayan da aka wallafa wata wasikar haɗin gwiwa da iyalan mutanen da aka kama suka rubuta. Mun ji kuna a zuciyoyinmu ga iyalan da suke faɗin duniya waɗanda masoyansu suka zamto fursunonin siyasa a Iran, a cewar Haley jiya Litinin. Halayyar Iran na kama da 'yan ƙasashen waje ciki har da Amurkawa. Wannan wani misali ne na yadda Iran take nuna bambanci kan yadda sauran ƙasashe ke yi. Iyalan wasu fursunonin siyasa bakwai ne da ke tsara a Iran suka rubuta buɗaɗɗiyar wasiƙa jiya Litinin zuwa ga shugabannin duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma kafofin labarai, suna mai neman a ɗauki matakin da zai kai ga wato sakin fursunonin.
To, a gaida Sarfilu Hashim Gumel da karanto labarai. Sau madalla bari mu buɗe taskar hotonnin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya, inda ake ci gaba da fuskantar hare-haren mayaka. Wakilin Hassan Maina Kaina na ɗauke da rahoto kan matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na baya-bayan nan.
Duba da yadda matsalar tsaro ke ci gaba da zama babbar kalubale a sassa daban-daban na Najeriya, kama daga karuwar hare-haren 'yan Boko Haram a shiyar arewa maso gabas, aika-aikar 'yan bindigar zamfara a shiyar arewa maso yamma, da ma aikace-aikacen tsagerun Niger Delta. Gwamnatin Najeriya jiya ta bayyana ɗaukar sabbin matakai don shawo kan al'amarin. Ministan tsaron Najeriya Brigadier General Mansur Dan Ali ya gana da hafsoshin sojojin ƙasar a yammacin jiya, ga kuma ƙarin bayani da kakakinsa Kanar Tukurgusau Yamin.
An ɗan samu matsaloli na kafarfarewar tsaro, so a sakamakon haka ne aka ba da umarni na musamman ga shi shugaban rundunar sojojin Najeriya ta ƙasa da ci gaba da zama a Maiduguri domin da ci gaba da sa ido ta aikin tsaro wanda ake notice gaba ɗaya. Haka kuma an ba da wani umarni ga shugaban tsaro na Najeriya gaba ɗaya, wato Chief of Defence Staff, shi ma ya sake tsari na mai fito da wasu tsare-tsare na musamman kan yaƙi da ake yi da na Kudu maso fito da sababbin dabaru, kuma a yi garan bawu kan tsari shugabanci na waɗannan rundunonin wanda sun shafi na Operation Last Angole da kuma Delta Safe kenan, da kuma na sharan daji wanda na jihar Zamfara. An ba da umarni na musamman ga wanda ke jagorancin Latifa, wanda ke da headquarters shi a garin Sokoto, kenan shi ma ya dawo da headquarters shi zuwa cikin jihar Zamfara domin ya sa ido kan matakan tsaro da ake ɗauka domin a tabbatar da cewa an gyara lamura.
Gwamnatin tarayyar kazalika daga yanzu ta soke ba da kwangilar sayo makamai, maimakon hakan yanzu za a ke ciniki ne kai tsaye tsakanin gwamnati da gwamnati.
an ba da wannan umarni kuma za a sau wa'annan kayayyaki bisa ga tsari da gwamnatin tarayya ta kawo na sau kayayyaki daga waɗanda ke kera su hanyar amfani da gwamnati zuwa gwamnati.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da waɗannan matakai ka iya yi musamman duba da yadda al'amuran tsaro ke ci gaba da ƙara tabarbarewa a daidai lokacin da Najeriya ke shirin tunkarar babban zaɓe na ƙasa. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka yake, to yau aka shiga kwana na biyu na damar da aka ba Amurkawa su karrama shugaban kasar na 41 George H.W. Bush a wani bangaren zauren majalisar tarayyar kasar na ban girma. Aminu Yakubu Lame, wanda ya shafe sama da shekaru 30 a nan Amurka, ya yi tsokaci kan rayuwar tsohon shugaban kasar.
To marigayi, zan ce marigayi Bush babba. A gaskiya dai wato mutum ne wanda kamar yadda koda ƴan jaridu wato masu bayani ke faɗa yanzu babu irinsu a cikin wato Republican Party. Mutum ne wanda yake yana da ra'ayin riƙau a wasu fanni haka dai na rayuwa, amma kuma dai yawanci ra'ayinsa kamar a tsaye yake wato ba mun ra'ayi ne wanda yake da ra'ayi kamar na wasu ra'ayin riƙau wanda suka kwace Republican Party yanzu. Saboda ya wadata wa jama'a kuma wasu abubuwansa wato na shirye-shirye musamman a kasashen Afirka ma. Ya dan kwatanta gaskiya da san jama'a, mutum ne mai san jama'a kuma baya nuna yawanci bambanci da haka a karkashinsa. Wato yawanci akwai bagage da yawa wanda sun dan ci gaba. Kin ga kaman wasu a shirye-shiryen Afirka kamar maganin nuka na masu HIV da AIDS da shauransu hakan nan. Ya maida hankali sosai bisa kan wannan Afirka. To haka kuma ko ana a Amerika din ya yi ayyuka sosai wanda kamar da wannan wato sararren dan wasan kwallon kwando din nan Magic Johnson da ya sa shi a wani kwamiti a wato na hukumar gabatar da shirye-shirye tattali da shawara da kuma bada magani wa masu wannan ciwon HIV da AIDS a kasar nan ma kafin kuma har zuwa kuma kasan Afrika. To kuma kin ga akwai wasu kamar wato shi wannan General Colin Powell wanda ya yi aiki da shi sosai, ya zo kuma ya aiki wa shi ne wato sakataren kasashen waje na ɗansa lokacin da ɗansa ya zama shugaban ƙasa, wato shi George Bush Jr. To mutum ne wanda yana da san jama'a kuma ya kamanta gaskiya dai a zamaninsa.
Waɗanne nasarori za ka ce ya cima a Amurka yayin shugabancin shi na wa'adi ɗaya da ya yi?
To nasarori da ya cinye a kin ga akan za a ce to ya kori Saddam Hussein a Kuwait. Babban abu kenan wato dai wani sha'anin harkokin kasar waje wa yawanci shi yasa da wannan za a san shi da wannan yaki wato a Kuwait da kuma
batun tarayyar Soviet dinnan da ake ambaton
yawa da cewa shi ya rushe. To amma kuma kin ga wannan wato sha'anin rusar da tarayyar Soviet ko da yake watakila za a ce tun da shi ne mataimakin Reagan tun lokacin Reagan ne abin ya fara. To kuma dai shi Bush din ya ci gaba da shi.
Ana batun daidaita dangantaka tsakanin kasashen yammaci da
haka. To a dai wato ya ci an ci wa nasaran hakan dai a karkashin Bush. Amma in aka duba tarihi tun daga ko da yake shi yana cima Bush din a lokacin mataimakin shugaba Reagan na tun lokacin wannan abubuwan suka fara, tun da kin ga abubuwa ne wanda kaɗan-kaɗan ke tafiya har kuma aka zo aka ci wannan nasara cewa aka ya zama na Jamus a rushe wannan katin gani wato Jamus na yamma na kudu ta yamma sun haɗe sun koma ƙasa ɗaya, ya zama na kuma shauran ƙasashen wato ƙungiyar Soviet Union su ma da kaɗan-kaɗan suka fara rushewa.
Aminu Yakubu Lame kan rayuwar marigayi George H.W. Bush. Sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu a shirinmu na hantsi domin ci gaban wannan bayani. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo ma'anar Washington ke cewa karfe 12:15 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Shi Adam Oshumale ya kamata a mai tambaya saboda mai Buhari ya ba kowane talaka dama a hannun shi cewa je ya zabi abin da yake so. To a yanzu kenan an ruguza maganar Jalal Muhammadu Buhari.
Jama'a barkanku da zuwa ga wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fata kuna nan kallon kamar yadda muke a nan Washington. Shin kan kundin tsarin mulkin jam'iyyar mai mulki a Najeriya ta APC ya yarda da aƙidar automatic ticket ko kuma tazarce na 'yan majalisun tarayya musamman na Najeriya din? Sannan ta yaya jam'iyyar APC take da tabbacin cewa 'yan takarar nan da ta tsaya kai da fata lalle sai sun tsaya mata takara za su iya cin zaɓensu idan Allah ya kai mu shi ainihin zaɓen na shekarar 2019? Kuma sannan waɗanne gwamnoni ne suka tsaya kai da fata su ma sai sun ga bayan shi madugon APC ɗin, wato Adams Shimole? Wannan suna daga cikin abubuwan da muke fatar mu taɓa shirin yau, wanda shiri ne da wakilin ma'aminan Mustapha Nasiru Batsari shirya mana tsakanin Aminu Musa Bobi, mai baiwa gwamnan jihar ta Niger shawara kan harkokin yankunan ƙananan hukumomi da kuma Umar Muhammad Burgu, ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar ta APC, biyo bayan takaddamar da ta faru a matsayin wato a sanadin matsayin da headquarter jam'iyyar APC ta ƙasa ta ɗauka na lalle-lalle sai ta maida wasu 'yan majalisar tarayya zuwa kujerunsu. Shi kansa gwamnan jihar ta Niger Abubakar Sani Bello ya nuna bacin ransa matuƙa akan wannan al'amari da APC ta yi, wanda ya ce ba jihar sa kaɗai ta shafa ba.
Kusan jihohi ba ma mai muni kamar na Zamfara, da na akwai Zamfara, akwai a Jigawa, akwai a sai nasu bai kai namu domin nasu yanzu aka fita ɗaya ne. Mu namu muna magana sarautun mu guda uku duk an kare su, 'yan majalisa dai wasu an kare su, su namu ya fi sarari. Shi sa muke bi a hankali, amma dai ni a matsayin shugaba ban tausa kowa ba, na ce kowa ya je daki shi, kuma ina tare da su 100%. Sun wahala, ni na tabbata ga Allah sun wahala, sun kashe dukiyansu, babu inda ma ba su ci bane yawon abu daban sai su rufe mai kaddara. Saboda haka muna gaya mutanenmu, muna magana shugaban ƙasa ran shi ya ɓaci muku da wannan abu, yaran shi ya ɓaci ya sa ka'ida, amma insha Allah za su samu haƙƙinsu.
Haka ne, to yanzu bari mu maida ku ga abokan hira namu na can Mina, inda za mu tashi daga inda ɗaya daga cikinsu yake kalubalantar wannan tikitin kai tsaye ko automatic ticket ɗin da jam'iyyar APC take bai wasu 'yan gaban goshinta domin su sake tsaya a zaɓe.
Ni abinda ma abokin mahara na nake mamaki, shin maganar automatic ticket shin akwai shi ma ga dokan jam'iyyar APC? Na ɗaya kenan. Na biyu, shin wani doka ya ba David Umar da Dr. Sabi da bai ba a Mustapha na zon iba?
Wata tambaya ce kai, to kai kaji tambayar da kai Honorable Boru.
Ai na riga na faɗi to a wurin bayani na, shi sanata na zon iya ina sara ni ba a zon iya nake ba.
Amma na tambayan batun automatic ticket ina ne aka
sa automatic ticket? Ba magana automatic ticket, magana ne na korafi. Mun rubuta korafi, mun kai mu ƙori jama'iya, kuma ta yi considering abinda muka rubuta mata, kuma ta dauki ticket ta ga mu ne muka cancanci mu saki tsayawa, ta kuma mika muna.
Magana ne ba automatic ticket
ba. Automatic ticket ba, su suke kiran shi automatic ticket. Mu ba automatic ticket muke kiran shi ba, illa iyaka korafi muka rubuta musu, sun ga korafin mu, sun ga abinda ya cancanta, kuma sun yi.
Amma to me zai hana a ce a sake zaɓa?
Babu lokaci ne. Akwai lokacin da INEC take ɗiba, babu lokaci.
Yanzu kana ne su yi haƙuri?
Abinda nake waɗa musu kenan, su yi haƙuri dai mu haɗu a matsayinmu na 'yan gida guda, mu taru mu kakkaɓe waɗannan da muke ganin kamar suna ƙara hitowa, suna neman su zama na barazana, duk da ke ba barazana bane, da iko Allah za mu kawo su.
Na wannan ba ya ce ku yi haƙuri don ku ciyar da jam'iyyar gaba?
To ai ciyar da jam'iyya gaba ita ne a ba abin da talaka ya zaɓa. Wa'inda talaka ya zaɓa shi ne a zon C muna da makaman Bargu, a zon B muna da 313, wanda su talakawa suka jefa mu ƙuri'a ba kwaɗa ba zagi. Sannan abun mamaki a zon ɗina, in har ana tunanin automatic ticket.
Amma shi ya ce ba automatic ticket ba
ne? Automatic ticket ne ya kai ke shi Adam Oshimala ya faɗi da baki automatic ticket ya ba su, saboda yana ganin wai sun yi halacci lokacin da shi Adam Oshimala hujjojin shi da ya bayar wanda yake ba su da amfani ga talakan Najeriya, cewa wai ana tunanin idan an ba su za su zo ba za su cije Buhari ba. Ko a sanata na PDP wallahi bai tunanin cije Buhari a halin da ake ciki yanzu, saboda me? Ai sun san halin da za su fuskanta a hannun talaka, saboda me? Buhari ya ba kowane talaka dama a hannun shi cewa je ya zabi abin da yake so. To a yanzu kenan an ruguza maganar Jalal Muhammadu Buhari, kuma ya kawo ido ya sa musu, wanda yake mun san cewa muna da nasara a lokacin da zai furta zai muna adalci a ƙasa.
Kai kaji wai shi kamar Adam Oshomale kaman bai bi abin da Buhari ya ce ba. Kana da yaƙini akan wannan magana
ne? To, wannan magana sa ce. Amma illa iyaka na sani Janar Muhammadu Buhari shugaba ne ga jami'a. Wa jama'iya ne gaba daya shi kuma
tsarin da aka yi muku yanzu an ba mutanen ku automatic ticket kamar ko da yake kace kai ba automatic ticket bane korafi ne to amma kana ganin za ku kai gagaci misali babban zabe an bar ku za ku yi wani tasiri ba za ku sha kashi a wata jami'a ba
to ba mu yi zaben bane shekaru uku da suka wuce a 2015 ba mu muka shiga zaben ba kuma mun yi nasara insha Allah za mu saki nasara 2019 da ikon Allah
Zan daga ƙarshe mine ne fatanka musamman babban zaben nan da ke tafe ganin nan Niger kuna hawama da rigingimun nan na cikin gida ma kafin a kai babban zaben
to fata na dai kira ne zan yi ga ƴan uwa na ƴaƴan jami'an APC ina kira gare su mu yi hakuri mu mai da komai ba komai ba komai ya wuce duk irin da hakunta ta maka shi mulki Allah yake ba da shi kuma ina karban sa a lokacin da yaso yana kun ba da shi a lokacin da yaso ga wanda yaso
amma kana da wani bayani akan gwamna misali tunda a baya kace akwai wasu shafafu da mai
eh to bayanin da zan yi akan gona ba kan gona kawai ba har da kan su shugabannin jami'a a jaha su rika yi wa ƴaƴan su adalci su dauka kowa duka dai ne saboda shi sanata sahabi mai gidanmu yana da irin nashi mutanen shi ma makamin burgudu ya tsaya takara a can namu zun din zun shi ma yana da irin nashi mutanen saboda haka kaga kowa yana da muhimmanci a jami'an kowa ba abin yawa bane
kafin da ake da muka ji kamar su musamman ma ƴan jami'a suna fada so da yawa waɗanda aka zaba ƴan majalisan tarayyan nan in sun wuce ba kasakau suke dawowa ba sai lokacin yakin neman zabe yana suke waiwayo musamman ita jami'ar a nan matakin jiha
duk yadda aka yi mutum koda a gidanku yake in yana mulki insha Allah sai yayi mu wani biye mu wani ba
wani abu daga ƙarshe mai za ka rufe mana
to daga ƙarshe ni abin da ke bani mamaki an so shi da na tambaye shi ma gagara ba ni
na
farko na tambaye shi akan sanatan zuwan a da aka gagara mai adalci in ma shi
ma'aikaji ya ce kila shi bai rubuta koke ba ne kuma
ai shi saboda yanzu a ma tunanin
ba zai iya ba da ansa a madadin wannan sanata ba tunda ba
zan din shi yake ba amma ai mun tabo har wani jiha mun tabo jihar Kaduna in an ba mu dama muna iya tabo wasu sanatoci a wasu jihohi da aka gagara mai su adalci sannan
to baka gama shi wannan sanatan da kake magana baka ga ya bar APC ba ma gaba
daya eh ya bar APC saboda yana ganin ba mashi adalci ba kuma suna cewa wai akwai wasu masu shahu ni ban san ni ban gwamnatin Niger ba tare da wannan takarar sanata da za a ce wai ko Sabi ko makama shi yana da mai gida ma ƴan takarar su suka ci
yake da kana nihin yadda makaman Bargu wato Zakari yake a wurin gwamna haka shi ma sanata Sabi yake
haka sanata Sabi yake haka Shehu Sulo yake abun mamaki ma abun da ya rikitar da Adam Oshumale wanda yake
mutane da kuka nace dole sai an cire su
shi Adam Oshumale ma kamata a mai tambaya shin akwai wani ɗan takara ma rabi misali ɗan takara ne na sanata bai sai fom ɗin takarar rab ba amma wai kuma sai aka da aka ce ana da nan Adam Oshumale ya rude ya rikice yana da nan wai ba shi kuma tiketi na House of Rep shin idan wata jam'iyya ta kai kara kotu kaga ba ta yi takara da kowa ba ma a
yanzu shi Adam Oshumale nan menene ra'ayinku akan gwamnatin Niger na cikin wanda ke so a cire su
yana cikin wanda ke so a cire saboda ya ga gare mai gwamnatin jihar Niger adalci saboda gwamnoni suna ɗaya daga cikin wanda suka kai shi wurin nan jihohin nan an saka musu mara ne uwar jam'iyya da shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari shi ya saka musu mara ya ce su je su yi abin da suka ga ya dace a jiharsu da abin da mutanen ƙasa suka amince kuma mun tara sarakuna mun tara ƴan majalisun tarayya mun tara ƴan majalisun jihohi domin su amince da abin da Janar Muhammadu Buhari mutanen ƙasa da jihar Niger da yawunsu su suka amince a yi direct primary ba indirect primary ba saboda me a can suna kallon indirect ana zaluntan talakawan Najeriya shi ma Buhari tunanin shi kenan shi yasa ya kawo maganar zabi ga kowane jiha ai wannan jiha sun yi indirect primary
da kuna ga shi cire Oshumale daga saman jam'iyyar nan zai haifar mata da mai ido ana dab da zabe
saboda ba magana haihuwa da zabe saboda yana so ya haifo muna da wani dan karamin yaki ne
in ka yace
satin can da ya wuce
yace kokari yake ya gyara jam'iyyar nan kuma ana ga yana ci yace gwamnonin nan bai so su takura shi kuma ba su suke mulkin jam'iyya
ai in yana kokarin raye jam'iyya ne wannan yana kokarin rusa jam'iyya ne
amma honorable an ce kowa ya je ya zaben da ya ga yafi mashi a
jahar shi
a nan Naija kowa ga abin da ya faru an samu rikita-rikita an yi ta gudu da akwatuna baka ga ko nan ma isa
hujja akwata a jihar Naija saboda dukan mu ƴaƴan jam'iyya ne a dokan jam'iyyar ta ba da dama cewa a mataki na karamin hukuma wanda za su kan shi kan zabe jam'iyya ne su ne malaman zabe su je su haninta ma wa'annan ejezatin su zo su gudanar da zabe a warwar
bayanai sun nuna akwai wasu wurare ma da hatta da katin zabe an yi zaben fidda gwani na jam'iyya ina ganin kaman ka ji wannan labari
mun ji labari sai cewa wasu ba katin jam'iyya suka zo da shi ba ainihin voters card suka zo da shi wurin zaben fidda gwani kuma kaga wannan ya saba makaida katin zama dan jam'iyya kaga wani dan jam'iyyar PDP ko dan ADC ko dan AFGA ko dan PRP yana iya zuwa da voters card din shi yazo yi queuing a zaben cikin gida na APC kaga ya zama wannan ba kaida bane
ka ji da aka ce da kaman kalaman da yake cewa gwamnatin Niger na cikin masu son ma a cire shi Oshomole kai aka ji
shine nace a na shiga nin shi gwamnatin Niger Adams Oshomole bai mashi adalci ba a na shiga nin amma mu ya muna saboda haka in yayi yunkurin cire shi in ya samu nasara shi yasa
kuma da labta wannan shine kashin karshe na wannan muhara akan rigingimin siyasar da suka biyo bayan zaben fitar da gwani da aka yi a wasu sassa na Najeriya da suka hada da ita jihar Niger idan mun dawo makon gobe matasa ne za su barji gumin su kan gwamnatin Buhari
kai da cewar Allah ne
na yadda Allah ne ya kawo mun sauki wannan
da cewar Buhari shine sulama
na yadda Allah ne ya kawo mun shine sala amma ku magana da kuke yi ta kan cewa shine Buhari kai akwai wanda suke furta cewa in ba dan Buhari ba ma ba Najeriya to ina kira da shugaba Muhammadu Buhari kudin nan nawa da na tura a dawo mun da su dukkan wanda kaji yanzu ya fito yana haya gagar cewar a biya shi kudin katin sa to iyayen gidansa EFCC ta maka musu jan fenti EFCC ta je ta ci kwalar su
to muna fata za ku biyo mu domin jin wannan sabon shiri a ranar Talata mai zuwa daidai wannan lokacin Allah ya kai mu zai bari mu yi godiya da ko ban kwana ga bakin mu na ita jihar ta Niger wato Aminu Musa Bobi da Umar Muhammad Burgu da kuma shi wakilin namu Mustapha Nasiru Batsari da shirya mana wannan muhawara a cikin mina ya ce lomana ita a nan Washington da madadin su duka ni ne Aliyu Mustapha Sokoto mun bar ku lafiya
To a gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Yawan marasa aikin yi a Najeriya ya karu da kusan kashi 30 cikin 100 a wannan shekarar inda ya kai miliyan 16 a cewar rahoton da hukumar kididdiga ta fitar na watan Nuwamba. Haka kuma ana sa ran karin wasu mutane miliyan 2 za su rasa aikin sa karshen wannan shekarar. Wannan munan labari na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ta wuce kasar India inda ta zamto kasar da tafi kowace kasa yawan mutanen da ke fama da talauci a duniya gabanin zaben shugaban kasar da ke tafi a watan Fabrairu. Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya nuna fariya kan dangantakarsa mai karfin gaske da shugaban kasar China Xi Jinping inda ya bayyana wata sabuwar jijiyar cinikayya tsakanin Amurka da China wadda nan take za ta baiwa manoman Amurka damar sayen kayayyakin da suke nomawa a ga Beijing. Kasuwannin harin jari a Asiya da Turai sun yi tashin gwarin zabi bayan tattaunawar Trump da Xi waɗanda suke zaman shugabannin ƙasashe biyu da suka fi girman tattalin arziki a duniya. Haka kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana ranar gobe Laraba a matsayin ranar makoki a Amurka biyu bayan mutuwar tsohon shugaban ƙasa George H.W. Bush mai shekaru 94 a duniya. Shugaban ƙasar Amurka na 41 wanda shi ya kawo ƙarshen yakin cacar baki ya kuma jagoranci yakin da ya tilastawa Saddam Hussein ficewa daga Kuwait a shekarar 1991. Babban sakataren janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi gargaɗin cewa duniya tana fuskantar matsalar sauyin yanayi da yake magana jiya Litinin ranar farko ta taron da ake gudanarwa akan sauyin yanayi na makonni biyu a Poland. Guterres ya ce rahoton da wato taron da ake gudanarwa shine taron mafi muhimmanci tun lokacin da aka samar da yarjejeniyar sauyin yanayi ta birnin Paris.
To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi inda za ku ji rahoto kan yayi ɗaliban jami'ar Sule Lamido a Jigawa da kuma kiran da shugabanni suke yi kan buƙatar zaman lafiya lokutan zabe kamar kullum. Za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma yin muhawara a hanyoyin sadarwar mu Facebook da Twitter yanzu a madadin Sarfilu da Sidi da injiniya mu Jimmy Alheri ke muku fata alheri sai da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.